الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيو a wannan rana ta litinin a kuma wannan shekara kunce a wannan wata na Zulqa'ida a wannan shekara ta hijira 1426 wanda ya daidai ga watan Disamba miladiya 2005 za mu fara karatu cikin littafin al'ubudiyya na Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Abu al-Abbas ibn Taymiyyah. Wannan malami wanda yake shahararre ne kanarin ala alam, suna ne wanda ba boyayye ba, ba wai kawai a duniyar ahlus sunna kadai ba, ba a duniyar musulmi gaba ɗaya ba, har ma da duniyar waɗanda ba musulmin ba, duk waɗanda suke da karatu suke bincike sun san wane ne Ahmad Abu al-Abbas ibn Taymiyyah. Mutum ne da ya shahara a wannan masallaci a wata shekara da ba zan iya tunawa ba, mun taɓa yin lecture akan rayuwarsa. Hakanan lokacin da aka bude masallacin Ibn Taymiyyah na gidan Malam Abdul Wahhab, a wannan rana ma na yi lacca akan rayuwar Ibn Taymiyyah. Abubuwan faɗa akan rayuwar wannan bawan Allah suna da yawa. Mutum ne wanda a zamaninsa babu irinsa, sannan kuma bayan wucewar zamaninsa ba a samu mutumin da ya tasiri a rayuwar musulmi gaba ɗaya irin yadda Ibn Taymiyyah ya tasiri ba. Idan muka dubi ƙungiyoyi da ake yi ko aka yi a wannan karnin na 20, za mu ga kowace ƙungiya tana ƙoƙarin ta fa'idantu ta kalaci wani abu daga koyarwar wannan bajimin malami. Za ka samu ɗan al-ikhwanul-muslimun a Masar suna ƙoƙarin su ce fafutukarsu da gwagwarmayarsu tana gudana ne daidai da yadda Ibn Taymiyyah ya tashi. Za mu ga ƴan al-jama'atul islamiyya a Masar ɗin da kuma Pakistan, wacce Abul Hasan al-Maududi ya jagoranta, tana ƙoƙarin jingina kanta ga Ibn Taymiyyah. To haka za mu yi tabin ƙungiyoyi, za mu ga kowace ƙungiya tana da'awar cewa ita tana ƙoƙarin raya koyarwar da ko gwagwarmayar da Ibn Taymiyyah yi a zamaninsa, wanda har wani malami ɗan ƙasar India wanda ake kiran shi Salah Maqbul ya rubuta wani littafi Hayatu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah wa atharuhu ala al-jama'at al-islamiyyah al-mu'asira, wa rayuwar Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma tasirin sa akan ƙungiyoyi da aka yi na wannan zamani. A ciki ya kawo ƙungiya daban-daban da suke kokarin jingina kansu ga Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. To kaga samun malamin da ya samu irin wannan a duniyar musulmi kaɗan ne. Malami ne wanda ya yi rayuwarsa gaba ɗaya a cikin gwagwarmaya da fafutuka faɗi tashi saboda Allah. Malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman sarakuna da shuwagabanni. Malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman alƙalai. Malami ne wanda ya gwagwarmaya da batattun malamai. Malami ne wanda ya yi fafutuka wajen rushe miyagun ɗariƙu da aƙidoji waɗanda suka saba musulunci. Malami ne da ya gwagwarmayarsa da alƙalaminsa, ya yi gwagwarmaya da harshensa, ya yi gwagwarmaya da takobinsa. Malami ne wanda ya gwagwarmaya a masallaci, ya yi a kan mimbari, ya yi a cikin kasuwanni da cikin gari da ƙauyuka, ka yi gwagwarmaya har a cikin kurkuku. Saboda haka in kana karanta tarihin bawan Allah, wannan bawan Allah za ka ga duk gaba ɗaya tarihi ne na ilimi da da'awa da jihadi. Shi yasa har ya gama rayuwarsa bai ma yi aure ba, ba kuma saboda wai yana ƙyamar yin auren ba. Yaushe ya zauna, yaushe ya samu tsagaitawa, yaushe ya samu nutsuwa da zai yi aure? Kusan wasu shekaru na rayuwarsa ma duk a kurkuku ya yi su, kai ƙarshe ma a cikin kurkuku ya rasu saboda bala'i da ya gani daga 'yan bid'a da azzaluman sarakuna. Idan muka duba, duk da haka da yake ya tsaya akan gaskiya, kuma saboda gaskiya ya yi wannan, sunan shi ake ji har yanzu. Ina manya-manyan abokan gabansa cikin malamai da sarakuna na lokacinsa, waye ya san su daga cikinku? Mutum nawa kuka ji daga cikinsu? Mutum nawa ne a cikinku ya san Alƙali Ibnu Makhluf? Mutum nawa ne daga cikinku ya san Nasiruddinul Manbaji? Mutum nawa ne daga cikinku ya san Ibnu Zamalkan? Mutum nawa ne ya ji waɗannan sunaye? Waɗannan duk suna daga cikin waɗanda suka yi rigima, suka yi bala'i da da'awar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, suka zuga aka ɗaure shi, har ma Ibn Makhluf, wannan alƙali az-zalimi mara mutunci, har ma yanke ko kuma in ce fatawa yayi da cewa a zubar da jinin Ibn Taymiyyah. Amma yanzu wa yake jin wani Ibn Makhluf? In ba ka karanta can cikin takardu na tarihi ba, ka ga ana jeho sunan shi saboda abin da ya gudanar ko ya jibinta na rashin kyautawa da rashin mutunci da yawa Ibn Taymiyyah. Tare da cewa malamai ne fa, kuma suna da rubuce-rubuce, suna littafi, amma ina littafan nasu, ina tasirin nasu? Fa amma az-zabadu fa yadhhabu dufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkusu fil ard. To haka aikin Allah yake, haka aikin gaskiya yake. Ibn Taymiyyah ta kai lokacin da Tatar suka dirka ko suka nufo Dimashq, duk an gudu, shugabanni sun gudu, sai shi kadai aka bari, shi ya rike ragamar garin. Bayan duk shugabanni sun gudu, sun koma can Masar, suna tsoron su fuskanci waɗannan abokan gaba. Shi ya rike gari, yayi aikin hisba, yayi dabtul amn, ko ya tabbatar da zaman lafiya a gari, ya kuma fuskanci waɗannan Tatar din, yayi yaki da takobinsa. Bayan an karya su a wajen yaki, waɗancan sarakunan suka dawo, Ibn Taymiyyah ya ɗauki mulkin su, ya danka musu, ya ce ana rajulu umma, ana rajulu milla, ni ba mutum ne na in yi mulkin wasu tsirari ba, ni mutum ne na al'umma duka, ni mutum ne na addini gaba ɗaya. Ibn Taymiyyah shi ne ya tsaya gaban shugaban Tatar Ghazan, wanda aka san shi da jabaruti, da zubar da jini, da kisa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tausayi. Shi ne wanda Ibn Taymiyyah ya tsaya gaban shi yayin da shi Ghazan ya yi abinci, ya kirawo malamai su ci. Ibn Taymiyyah ya zo gurin kuma ya ce ba zai ci ba, ya amsa kiran ya zo kuma ya ce ba zai ci abincin ba. Ya tambaye shi me yasa ba zai ci abincin ba, ce ba zai ci abincin da aka yi shi da kuɗin haram ba, domin kuɗin jama'a ne da kwakwata, ba zai ci abincin da aka dafa shi da itacen haram ba, shi ne wanda ya tsaya gaban kazan a lokacin da kazan yake cewa ya yi masa addu'a ga dogaransa da ƴan da sojojinsa da ƴan sandansa makamansu a fada. Aka ce Ibn Taymiyya ya yi addu'a ga sarki, ya tashi sai ya yi ta yin muguwar addu'a ga sarki, wanda suka raka Ibn Taymiyya kawai jira suke su ga an tsinke kansa, amma ina Allah ya jefa haibarsa a zuciyar wannan sarki, babu wanda ya motsa, kuma yana addu'a mara kyau mara daɗi ga sarki, sarkin yana cewa amin. Wannan haiba ba ta samuwa ga kowa sai ga wanda ya tsaya kan hanyar Allah, a lokacin da Ibn Abdussalam sultanul ulama ya tsaya gaban sarki Ayyub daga cikin sarakunan mamalik da aka yi a Sham, ya tsaya gabansa ya ce da shi ka bar gari ana ta buɗe gidajen giya ka ƙi kai komai, ana ta sheƙi aya ana rashin mutunci da saɓon Allah a gari ka ƙi kai wani abu. Sarki ne da aka sani sarakuna a wancan lokaci, shugabanni a wancan lokaci sun fi da yanzu, abu kaɗan ne sai su aika mutum lahira. Amma Ibn Abdussalam ya tsaya a gabansa ya ce da shi, ya gaya masa irin wannan maganganu. A wannan lokacin shi sarkin yake cewa to ai wannan abin da duk kake gani na gidajen giya da gidajen karuwai da waye da waye ba a zamani na aka yi su ba, daman akwai su tun zamanin babana. Ya ce aha, ashe kana cikin waɗanda suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, kai ka samu iyayenka kan wata hanya kan wani addini shi kuma zaka tafi akai. Tunanta ke sallama ce to za a yi wani abu. A lokacin almajirinsa bayan sun dawo gida yake cewa ya sheikh, na jiye maka tsoro matuka, na zaci ba za ka rufe bakinka ba face gangar jikinka tana ƙasa. Ya ce a aini na halarto istahbartu azamatallah fara'aitu sultana amami kalqit, ai na halarto girman Allah ne saboda haka sai na ga wannan sarkin a gabana kamar ƴan mage. To wani tsoro zai ji na ƴar mage kuma. To haka waɗannan malamai suka rayu akan hanyar Allah, ba su tsoron komai. A lokacin da aka kulle Ibn Taymiyya a ƙal'at Dimashq a shekarun rayuwarsa na ƙarshe, a lokacin abokan gabansa suna yi masa barazana da zare masa ido, ya ce kada su ɓata lokacinsa, kulle shi da suka yi, yake cewa ana jannati fi sadri, ya ce sijni khalwa wa nafi siyaha wa qatli shahada, ce ba yadda za ku iya yi da ni, aljanna ta tana zuciyata, na imani da Allah ya sa mun a zuciya da yarda da duk abin da ya hukunta shi da aljanna ta kuma tana zuciyata, abin da ba za ku iya cirewa ba kenan. In kun ɗaure ni a nan to na samu gurin khalwa, in yi ta zikiri, ina karatun Qur'ani, ina ibada, na samu kaɗaita da Ubangijina, don haka kun ga sijin ɗinku ne ni'ima ce a gona. In kuwa kore ni kuma ku ce a fitar da ni daga ƙasar, to na samu wata dama ta inje in yi yawo a bayan ƙasa in ga ayoyin Ubangiji. Siru fil ard din da Allah ya ce a yi, to ni na samu wannan damar. In goma kuwa kashe ni to na yi shahada, to sai in ga me kuma za a yi mu. Ibn Taymiyya an haife shi a Harran. Harran gari ne a cikin Iraq, a yanzu yana ɓangaren Kurdawa. Shi yasa wasu ma suke ganin cewa shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ba kurde ne, duk da cewa wasu masu bincike suna cewa a ba kurde ba ne, Balarabe ne. Lokacin da Tatar suka mame Iraki, uban sai hijira da shi, an haife shi a shekarar da hijirar Annabi tana 661 a garin Harran. Shi yasa zaka ga cikin sunansa an sa Al-Harrani, wato ana jingina sa ga garin iyayensa, amma ba a nan ya girma ba, ba a nan ya rayu ba. Mahaifinsa ya taho da shi, suka zo suka zauna a Dimashq. Dimashq shine capital na Syria. To ubansa malami ne, uban Ibn Taymiyyah malami ne, Abdul Halim ba ma malami kawai ba, mufti ne. Kakansa shi ma malami ne mujtahidi, wanda ya shahara da alkunyar Abul Barakat Ibn Taymiyyah. In kana karatu a littafai zaka ji ana qala Abul Barakat Ibn Taymiyyah, ba dan ake, ba jikan ake nufi ba, kakan mujtahidi ne, faqihi ne, kuma ya rike muqamin mai fatawa a lokacin sa. To haka nan mahaifinsa shi ma mufti ne, malami ne, yana karantarwa. Ibn Taymiyyah yayi karatun fiqh, yayi karatun usulu da wasu ilimummuka a hannun mahaifinsa, sannan yayi karatu a wajen wasu malamai irin su Ibn Abdul Da'im, Ibn Abil Yusr da sauransu da sauransu. Tun yana dan kankani aka ga zaka'i tare da shi, bai fi shekara 20 ba ya fara zaman karantarwa, kuma karatun da manyan malamai suka zo suka halarci karatun suka tashi suna yabo, yana shekara bai fi 20 ba ya fara darasi a masallaci, yayi tafsirin suratu Nuh wanda ya dau shekaru yana yi. Tafsirin suratu Nuh ya dau shekaru, ba shekara ɗaya ba, yana fassara ayoyin da suke cikin wannan sura, kuma ilimi ne kawai yake faɗa, ba wai hira yake wa mutane ba, ilimi ne yake faɗa. Waɗanda suke gabansa malamai sun san abin da yake ilimi da abin da ba ilimi ba, wanda ta kai har wani babban malami a wannan lokacin sai da ya rubuta duk abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa da hannunsa. Yana ga wannan fa'ida ce da bai kamata a rubuta kyalita. Ibn Daqiq al-Id sai ne daga cikin malamai da masu karatu sun san shi, sun kuma san iliminsa. Da Ibn Daqiq al-Id a zamaninsa ya karanci mazhabar Malikiya, akai ya taso daga baya ya koma Shafi'iyya, ya kuma yi rubuce-rubuce masu yawa. Ibn Daqiq al-Id yake cewa ya ga Ibn Taymiyyah yana darasi, ka anna al-ilma nusba aynayhi ya'khudhu ma sha'a wa yada'u ma sha'a, wato kamar an juye masa ilimi ne gaba ɗaya a cikin faifai a gabansa, ya dau wanda yake so ya bar wanda ba su. Ibn Daqiq al-Id shi yake bada wannan shahada, shi yasa Ibn Zamalkani duk da abokin rigimar sani amma yabon gwani ya zama dole, duk da abokin fafatawa sani sun kai shi gaban alkali akan a daure shi, ya rubuta littafin Al-Hamawiyya, Al-Aqidatul Hamawiyya, amma duk da haka sai da ya tsaya ya yabi Ibn Taymiyyah jinjina masa ta fuskar ilimi. Ma za yaqulu al-wasifuna lahu wa sifatuhu jallat 'an al-hasri huwa ayatun lillahi qahiratun huwa bainana u'zubatud dahr, ce masu sifanta Ibn Taymiyyah me za su iya faɗa, sifofinsa sun fi ƙarfin a ƙidan yi su. Wa sifatuhu jallat 'an al-hasr huwa hujjatun lillahi qahiratun, hujja ce ta Ubangiji mai ƙarfi, kuma huwa bainana uzubatud dahr, kuma a cikin mu shine abin mamaki na zamani. Wannan makiyinsa shi yake faɗar wannan, shi yake faɗar wannan. Ibn Taymiyyah ya kai matuƙa da gaske cikin ilimi, a kuma duk ilimin da Ibn Taymiyyah ya kwankwasa yana maka magana a kansa, kamar yadda wani malami mai yabansa yake cewa sai ka tashi kana cewa Ibn Taymiyyah a rayuwarsa babu abin da ya sa a gaba sai wannan ilimin. In yana tafsiri haka, in yana fiqhu haka, in yana usulu haka, in yana usulul dini, yana raddi ga mu'tazila ko falasifa haka, masu karatu sun san littafin sa Ar-Raddu 'ala al-Mantiqiyyin ko naqd al-mantiq, littafi ne da yayi don yayi raddi ga falsafatul Yunan, malaman falsafa na ƙasar Greek. A farkon littafin yake gayawa duniya cewa shi wannan ilimi nasu ma na mantiki, ilmun la yafhamuhu al-balid wa la yahtaju ilayhi az-zaki, in kai wawa ne to ana ta kwane-kwanen da ba za ka gane ba, a yi ta wasu sarkafe ana wani gutsuru-tso ma a ƙwaƙulo nan a murɗa magana nan ka kasa ma gane me ake nufi. Shi ko mutumin da yake zaki ba ya buƙatar wannan ilimin, saboda za a zo a yi ta surutu a yi gaba a yi baya ƙarshe sai ka ga natijar wata ƴar tsuhul, to duk wannan kwane-kwanen me ya kawo shi. Sannan ya shiga musu gyara a wasu muqaddimat nasu na tasawurat da tasdiqat da waye da waye, duk yana cewa ba daidai suka fahimce su ba, wanda har ta kai Abu Zahra. Abu Zahra ba cikakken ahlus sunna bane, na jin kun san sa, kun san shi, ɗaya daga cikin malaman Azhar wanda ya shahara da rubuce-rubucensa, ya rubuto akan al-a'immatul madahib al-arba'a dinnan duka. Daga ciki akwai Ibn Taymiyyah, ya rubuto akan sa Ibn Taymiyyah hayatuhu wa asruhu wa fikruhu, a ciki yake cewa ba dan irin yaki da gwagwagwa da Ibn Taymiyyah yayi da falsafa da rushe su da yayi ba, da in kana kididdiga manyan falsafa da aka yi a tarihin duniya dole ka san Ibn Taymiyyah, wato ya san abin kai ka ce shi ma ɗaya ne daga cikin su. Saboda haka malaman firak na kungiyoyin kakidu da suke jingina kansu ga musulunci da malaman mazahib suna zuwa su yi masa tambaya akan abin da ya shafi mazhabin, wato ash'ari ya zo yana tambaya Ibn Taymiyyah me yayi ra'ayin asha'ira abu kaza ko na karanta kaza ban gane ba, kamar a ce ka riƙa a ilimi sufi ya zo yana qadiri gunka yake sauye jiya ya sufancin yake na qadiriya dan tijjaniyancin yake, izala take. To saboda kowa ya yarda ya sani, haƙi ko a so dole a sallama, ko an so dole a sallama. Littafansa wato wani wata jami'a ce, shi yasa karanta littafansa wani lokaci sai ka nutsu ka tsaida kan hankalinka guri daya, domin tsilla kana yana cikin wannan magana da wani abu ya shigo na nahwu sai ya kyale ka kuma sai shiga nahwu, ana cikin nahu kuma sai wani abu ya faɗo na balaga sai bar maka nahun kuma ya shiga balaga da kai, ana cikin wani abu ya kawo ya faɗo kuma na fiqhu sai bar wannan ya koma fiqhu, abinda malamai suke kira istidradi. To malamin da ya cika ya bunƙasa ba zai iya yin magana ya tafi akan wani abu kwaya ɗaya ba, dole sai maganarsa ta dingare shi. To da zarar ka zo kana karanta littafansa, to wani lokaci ka ɗauko wata mas'ala sai ka manta, in ya shiga wani gunda kai yayi wani dajin da kai sai ka manta, to da ina za ku da kake bin shi, ina za ku, sai an yi tafiya mai nisa sai ya dawo da kai kuma hanyar da kuke tafiya akan ta da farko. To saboda haka littafansa jami'a ne, kuma Allah ya bashi kwanya ta hadda, wanda almajirinsa Zahabi tarjamar da ya masa Azailus Siyar ya faɗi wannan, kusan ya karance musnadul imamu Ahmad, ana cewa ma ya haddace shi. Musnadul imamu Ahmad akwai hadisai da suka haura 40,000 a ciki, ya haddace sahihaini da sunanul arba'a duka, har ma ta kai wani yana mubalaga, da za a kira mubalaga, yana cewa kullu hadisin la ya'rifu Ibn Taymiyyah fa laysa bi hadith, inda ga hadisi Ibn Taymiyyah ce bai san shi ba, to kawai ka kabata lokaci. Akwai mubalaga, ba za mu ce haka magana take 100% ba, domin al-ihatatu la takunu li ahad. To amma wannan yana nuna maka inda ya kai, matukar da ya kai ta fuskar rike abubuwa da haddasa. Littafin sa As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul sallallahu alaihi wasallama, littafin da duk wani su masu babatun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani wanda ya rubuta kamar sa ba, kuma ya rubuta shi ne dan kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunan ma da kaji akwai zafi a ciki, akwai tsanani. As-Sarimul Maslul, takobi zararre a wuyan duk wanda ya zage manzo Allah. saban ka kana karanta littafai ɗan bid'a kullun ta suke baya san manzo Allah, baya san manzo Allah. To su da suke san manzo Allah suka dalilin shi ga abin da ya bari. Wannan kuma littafi As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul ya rubuta shi yana cikin kurkuku, imla'in sa yayi da ka aka rubuta shi. Kaje kaga yadda yake kawo ayoyi a mahallin su, hadisai a mahallin su, maganganun sahabbai, maganganun tabi'ai, maganganun al-fuqaha, al-a'immatul arba'a, maganganun fuqaha na tabi'ina da waɗanda suke bayan su, duk da ka. Waye zai wannan lokacin da aka kulle shi aka hana shi dukkan wani abin rubutu, sai ya zama da agaru yake rubutun. Almajiran sa in sun zo ziyararsa su kwafe abin da ya rubuta, da haka har littafi ya tashi. Kuma Allah ya ba shi saurin rubutu, kamar yadda almajirinsa Ibn al-Qayyim yake faɗa a littafinsa Al-Wabil as-Sayyib, yake cewa kana shaykhuna Abu al-Abbas yaktubu fi laylatihi ma yansakhu an-nasikhu fi al-jum'a, a dare ɗaya zai rubuta abinda in baka aka yi kwakwafa sai kai sati kana kwafa, sai kai sati kana kwafa. To saboda saurin rubutunsa, rubutunsa yake da wahalar karantawa, baya karantuwa sai a gurin wasu ƴan tsirari daga almajiransa wanda suka saba da sanin rubutunsa, kamar shi Ibn al-Qayyim da Ibn Rushayyik, kusan su suke iya karanta khatsin Ibn Taymiyyah. In kai ɗalibi ne mai leƙe-leƙe, wata rana za ka leƙo rubutun Ibn Taymiyyah ka ga yadda yake. Wato yana irin wani rubutu ne da malamai suke kira al-mashqu. In an ɗora kan alƙalami aka fara jan shi, ba a ɗaga sai in tawada ta tsotse, sannan a ɗaga a ɗago, saura kaga ba ɗugo kenan. Inda ba a ɗaga alƙalami ba, ina za a ɗugo? To wannan shi suke kira al-mashq. To haka yake tafiyar karbusinsa, kamar tafiyar tsutsa, amma fa ya san da yake rubuta. Don haka in aka kasa karanta rubutun sai a tafi Ibn al-Qayyim ko kuma Ibn Rushayyir, shi zai gaya musu ga abin da ya rubuta a wannan guri. Wanda ya haƙa littafin sa Ka'idatun fil Istihsan, wani ana kiran shi Muhammad Aziz Shams, ya ce ya sha wahala da ya zauna karanta khatm Ibn Taymiyyah, ya sha wahala. Duk da fa akwai injina da aka yi wanda za su maida maka rubutu karami ya zama mawaki ke, kana ganin shi baro-baro kamar ka taba, kamar ka dauka. Amma da haka ya wahala, kuma zai koma littattafai da Ibn Taymiyyah din yake cewa a duba kaza, an ce kaza a ciki, yana komawa can, suka taimaka masa wajen ya karanta wani abu. Saboda haka yana da saurin rubutu, wanda wannan miza ce ta malami, ana buƙatar ta a dukkan wani ɗalibin ilimi, ya zama saurin rubutu. To saboda haka magana akan Ibn Taymiyyah tana da faɗin gaske, abubuwan da za a faɗa akan sa suna da yawa ƙwarai da gaske, kamar yadda nace na taɓa lecture guda biyu akan Ibn Taymiyyah, waɗanda suke so su ƙara faɗaɗawa kansu masaniya game da Ibn Taymiyyah sai su koma da gwagwarmayar da ya yi da sarakuna da 'yan ɗariƙa da 'yan waye da 'yan waye, duk sai a je a duba a samu wannan muhadara a ji. Wannan littafin nashi Al-Ubudiyya littafi ne ƙarami, amma mai cike da abubuwa da yawa da suka shafi bauta ga Ubangiji, matsayinka na bawan Allah. Wato yana magana akan matsayinka na bawan Allah ya yi littafin, akwai shi a cikin Majmu'ul Fatawa. An san akwai littafin da aka tattara wasu fatawoyi na Ibn Taymiyyah da aka samu cikin sifili 37. To wannan al-Ubudiyya akwai shi a cikin Majmu'ul Fatawa. In kana da Majmu'ul Fatawa juz'i na 10, shafi na 150 daga nan wannan littafi na al-Ubudiyya ya fara. Wasu sun ce ba a samun littafin, an bincika babu shi a kasuwa. To na farko abinda zan ce, rashin samun littafi a kasuwa ko karancinsa a hannun jama'a bai kamata ya zama dalili ne da zai sa a ƙi karanta shi ba. Karanta shi din zai sa a same shi. Sannan kuma wanda duk yake mai fafutukan neman karatu zai zaƙulo shi duk inda yake, ko da ba nashi ba zai karɓa photostat. In ba shi da kuɗin photostat zai iya kwafar shafukan da yake ganin za a karanta, in sun ƙare ko su tsare, kuma a raya kwafa. Ka kumanta a lokacin da malaman mu magabata suka yi karatu, ba injin bugu bare na photostat, babu
malamin yana son littafi in yana da hali ya bada kuɗi a kwafan masa duk girman littafi. Akwai mutanen da ake kira nusaf, su ne masu zama ana kiran su alwarraqu, su aikin su kana son littafi ka biya kuɗi su kwafe maka shi duk girman sa, in zai kai sifili 80 za su kwafe maka shi ka biya su. In baka da kuɗi kai ka karɓa ka kwafa. Saboda haka suka in ba za su iya sai su ba mu haya sati ɗaya sati biyu sai su kwafa. In kana da kwanya sai ka haddace, yanzu kana iya karɓar wannan albudiya aro gurin wani abokinka kafin darasi na gaba ka haddace, ana zuwa kai ana ja ka ana tafiya da kai duk ka riƙe. Hafiz Ibn Muhammad Al-Hakami mai littafin Ma'arijul Qabul Sharh Sulamul Usul na aqida, wataƙila wasu daga cikin ku sun taɓa jinsa. Hafiz Al-Hakami ya rayu a kudancin ƙasar Saudiya, a can wani gari da ake kira Jazan, a nan ya rayu. Ya rubuce-rubuce da yawa duk da ƙarancin shekarunsa, bai jima a duniya ba, bai fi shekara 30 da wani abu bayar, amma kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa da masu shekara 70 yanzu ba su yi ba cikin malaman. To Hafiz Al-Hakami ana faɗar cewa akwai sanda ya ji labarin, yana neman karatu, ya ji labarin Sahih Al-Bukhari a wani guri, shi bai da shi kuma yana so karanta. Ya je a reshi gun wani malami sati biyu ya haddace rabinsa, sati biyu ya haddace rabin Sahih Al-Bukhari, kaga in yi wata ɗaya kenan ya gama da shi. To in kana da kwanya ka haddace al'ubudiyya sai ka fara ka haddace ka mayar, in ba ka da to ka rubuta, in ba za ka iya photostat ɗin ba to sai ka kwafa. A wancan lokacin haka malamai suke yi, in malami ya yi rubutu su karɓe shi gurin wanda suka san yana da shi su kwafe. Suka kwafe su je su samu malamin a duk inda yake su karanta littafin a gabansa ya musu gyare-gyare inda aka samu kuskure. Yanzu ina gaya wa ɗalibai cewa wani lokaci littafin ma zai zama yana da sifili da yawa, amma su kwafe shi su matse shi a cikin sifili ɗaya saboda ya sauƙin ɗauka, domin tafiyar da za su yi zuwa ga wannan malami wataƙila tana da tsawo kuma ba su da abin hawa, a ƙasa za su daɓa su yi dakon littafin, to in yana da girma za su wahala da yawa, sai su yi rubutun da ba zai wuce sifili ɗaya ba. Na gaya musu cewa Abdulhayy Al-Kittani wani malamin mutumin Morocco wanda ya rubuta wani littafi sunan shi Fihratul Fahari, a ciki yana ba da ƙisar cewa ya ga wani malami ya rubuta Fathul Bari. Kun san Fathul Bari an buga shi cikin sifili 13. Ya ga wani malami ya rubuce shi da hannunsa a cikin sifili ɗaya. Kwa duba hatta bugaggiyan da ake da shi cikin sifili 13 rubutun ƙanana, ba manyan rubutu ba ne. To yace ya gan shi a cikin sifili ɗaya kuma ya karanta, kaga shi rubutun rubutu ne kuma da zai karanta. Yace kuma ba wannan littafin kawai ya rubuta, ya hada da Hadiyus Sani muqaddima Fathul Bari din, ya hada da muqaddimat Ulumul Hadith na Ibn Salah, ya hada da littafin Taqyid wal Idah na al-Iraqi, ya hada da Nuzhatun Nazar, ya hada da me duk gaba ɗaya yasa su a cikin sifili ɗaya, saboda in ya buƙaci ɗauka ba za su wahala shi ba. To saboda haka a tarihi ma na kurkusa, Muhammad Nasiruddin Al-Albani a farko-farkon nemansa da ilimi ba wani ya wadatace da shi ba, ba kuma wani ne ya tsaya masa ba, yana zama a maktabatul zahiriya yana karatu, in ya ga littafi ya bashi sha'awa zauna yake kwafi shi. Haka ya ɗauko hayar littafin Takhrij Ihya Ulumuddin na al-Iraqi, ya ɗauko shi ya hayo shi saboda ba zai iya bayar da kuɗin sayansa, ya haye shi ya kwafe shi sifili 4, sannan ya mayar wa masu abin nan ba da nisa ba, nan kurkusa. To haka malamai suka samu ilimi da wahala, don haka in ma ba a same shi a kasuwa an saye shi a bagos ba, to ana iya a ran shi gun wanda yake da shi ai photostat, in ba da kudin photostat to ana iya karba a kwafi wasu shafuka duk wannan alama ce ta cewa eh mutum ya cika kwadayi wajen neman ilimi. Allah karanta mana. Bismillah.
A'udhu billahi samiul adim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila middin. Amma ba'd. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات والمسؤول أن تبسطوا لنا القول في ذلك مأجورين برحمة الله وفضله فأجاب رحمه الله ورضي عنه.
So, akwai dan sabani kadan a nuska kadatawa wajen tambayar. Kun san kamar yadda na gaya muku wasu abubuwa da yawa da Ibn Taymiyyah ya rubuta tambayoyi akai masa. Tambayar sa ake yi to in ya fara bada ansa sai ansa ta zama littafi kuma sai ta zama littafi tambayar sa aka yi akan fadar Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da cikin suratul baqara ya ku mutane ku bautata wa ubangijinku sai aka tambaye shi to famal ibada Allah ce a bautata ubangiji to me ibada wama furu'uha menene rassan ibada وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا شن دكان الدين أكن إيا أدن قليش كركشن سونان كلمر عبادة كو آآ وما حقيقة الأبودية سنن زمن كباوان الله ميكي نفي مي حقيقة نن زمن كباوان أبنجيني وهل هي أعلى المقامات شن ونشيني مطأي نف ديف كوان ني كذا مباوان الله كو أكون مطأي نفيشي أناك أكون في الدنيا والآخرة wannan matsayi na ka zama bawa shine matsayin da kowanne ko akwai wani matsayi a ce da kai waliyi ko manzo ko annabi ya fi a ce maka bawa wanne ne yafi wani an fauka ha shay'u min al-maqamat ko akwai wani matsayin da yafi wannan shine suka ce wal yabs lana al-qawla fi dhalika kai anaka dai magana abu daya ce ayi mana bayani cikakke akan haka fa ajaba rahimahullah to shine fa ya fara bada ansa
وقال الحمد لله رب العالمين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة.
ابن تيمية يفعل بعد أن ساد بيان ميشيتي إبادة كنت wannan tarihi da Ibn Taymiyyah yayi na ibada kusan duk wani wanda ya zo bayan sa shi yake ma maimaitawa akwai wanda zai gano wani guda akai tarihin ibada cikakken tarihin da yake wannan na so wani ya samo ya kawo duk wanda ya zo bayan Ibn Taymiyyah akwai wanda suka faɗi mai ibada amma abinda suke faɗa zai zo ya faɗe shi a gaba al ibada hiya tazallul wal khudu sukan maimaita wannan su ƙurƙubi da waɗanda suka gabata amma wata kalma dunƙulalliya turarriya gamammiya da za ta haɗa duk wani sha'ani na ibada ban san wani wanda ya yi ta kamar yadda Ibn Taymiyyah ya yi ba ya ce al-ibada kalmar nan da ka ji ta ibada ihyasmun suna ne jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah da ya tattari dukkan wani abu da Allah yake so wayar zahu ya yarda da shi min al-aqwali na maganganu ne wal a'mali ko na ayyuka ne al-baqinatu na boye ne a zuci ko kuma wadh-dhahiratu wanda suke a bayyana ne a gabbai to ka gaya mun abin da yake sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan jawabi na Ibn Taymiyyah akwai wani abu da zaka tuno sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan ba, sai ya shiga baka misalai. Ce kamar sallah, sallah ibada ce, kuma ibada ce ta hada ibadar zuci da ibadar gabbai, ta hada ibadar kauli da ibadar amal. Dan akwai tasbihi a ciki, akwai zikiri a ciki, wannan ibada ce ta kauli. Akwai ibada ta amal, ruku'u da zaka yi, da sujjada da zaka yi, da tsayuwa da zaka yi, da zama da zaka yi, wannan ibada ce ta gabbai, ta ayyuka. Akwai zakka, ibada ce ta aiki. Akwai azumi, akwai haji, akwai gaskiyar magana, kai magana kai faɗi gaskiya ibada ce, ka biya da amana ga wanda ya baka ajiya rukun amana, ka mayar masa ibada ce, birrul walidai, biyayya ga iyaye ibada ce, sada zumunci, cika alkawarra, umarni da kyakkyawan aiki, hana mummunan aiki, kai yaki da kai jihadi, ka fuskanci kafirai da munafikai ibada ce, kai ihsani ga makota ko ga maraya ko ga wanda yake miskini ko dan tafarki wanda yake matafiyi ko kuma wanda yake bawa, kai masa ihsani cikin ɗan adam ne ko a dabbobi, kai addu'a, kai zikiri, kai karatun Qur'ani, yace da sauransu duk ibada ne. Sannan yazo ya kawo kuma ibada ta shafi zuciya, yace kamar hubbullahi wa rasulihi, kaso Allah da manzansa ibada ce, kaji tsoron Allah, wal inabati ilayhi, kamar da al'amarin ka ga Allah duka, kai ikhlasi a addini, kai dan Allah, kai hakuri ga hukuncin Ubangiji, kai godiya ga ni'imarsa, kai yarda da abin da ya hukunta maka, mai dadi da marar dadi, ka dogara da shi, kai fatan rahamarsa, kaji tsoron azabarsa, da sauran abubuwa waɗanda duk a'mal ne na zuciya, duk suna cikin ibada. Ya baka misalai dan ka fahimci cewa babu abin da zaka iya tunowa sunan shi ibada ba zai shiga cikin waɗancan sadura guda biyu da ya fara faɗa a farko ba.
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما قال في آية أخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولما قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح: الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
تو كونغا وانا سلام ابن تيمية كينا وانا يسابة كرنت لتفن ابن تيمية هو أن يجب أن يكون سياسة لتفن ابن تيمية كرنتها بالله لن
indai ka dimi karanta littafin sa ko bangon aka yage da ka fara ka dutsu zaka san waye kake karanta littafin sa. Babu wanda wato alqur'ani ya ce zama kamar ruwan shan sa in yana magana irin Ibn Taymiyyah, haka hadisai, haka maganganun sahabbai, haka maganganun tabi'ai, haka kuma yake kasu da ka haka yake ruwan. Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana sifanta Muhammad Al-Amin Shankiti mai Adwa'ul Bayan, an tambaye shi game da shi da yake sun yi lokaci ɗaya sun zauna a Jami'atul Islamiyya tare, ya zauna wasu darussansa, yake cewa ba mutumin da idan ya zauna gabansa yana sauraron darasinsa yake tuno masa Ibn Taymiyyah kamar Muhammad Al-Amin Shankiti. Shi ma haka Allah ya bashi wannan kwanyar, wato komai a kansa yake. Al-Qur'ani daman wannan ko bacci suke yi za su karanta maka shi. Haka nan maganganun luga ne, fiqhu ne, waƙoƙin jahiliya da na musulunci da na meye duk a kansa. Shi da kansa Muhammad Al-Amin wani darasi da ya yi aka kawo masa kaset ɗin a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya darasa. Aka kawo masa kaset ɗin shi da kansa ya ji, yake cewa ba dan na san miriya ta bace ba zan yarda ni ne ba. Shi ma ya birge kansa. To ba dan ya san miryarsa bace, to ba zai yarda shi ne duk wani abin da ka yi shi ba. Ku ɗauki littafin tafsirinsa da kuma wanda aka fitar da shi kwanan nan, Al-Azbun Namir fi majalis Shankiti fi tafsir sifili biyar. Wannan littafi sifili biyar gaba ɗaya kasussukan darussansa ne aka ɗauka suka koma wannan littafin. A cikin kana karanta billahi lazi ba za ka taɓa ɗaukan cewa mutumin nan ba littafai ya buɗe na kufa ba, sai wanda ya sani ko yana nan aka yi karatukan. Shi wanda ya aikin malami ne babba a harkar tafsiri da ulumul Qur'an, shi ya aiki akan wannan kasussuka har suka zama littafi. Yace dukkan maganganu da yake fada yana jingina ma wasu malamai, yace malam wane ya fadi kaza a littafi kaza, an ce kaza a guri kaza, an fadi kaza. Yace babu inda ya fadi wani abu naje na gaba haka ke ba. Yace akwai gurare guda biyu da ya fadi qira'a, yace wane ya karanta ayan nan da kaza yayi kuskure a guri biyu, su ma a darasi na gaba a cikin darasin wannan ya gyara wa kansa, yace na fada a gurin aya kaza, na ce wane ya karanta da kaza ba shi bane wane. Saboda haka Ibn Taymiyyah haka yake da ruwan hadisai, ruwan ayoyi, kaga dai ai in ya fada aya biyu uku mu ai ta ishe mu, sai yace wa gairuha shikenan. To amma ita kawowa, eh ita kawowa, to yanzu ya tsaya ne haka ba dan sun kare ba domin ya shiga hadisai. Yanzu ana kyale mai karatu kuma hadisai zai shiga. To yana so ya gaya maka cewa ibadan nan da ya faɗa, ya ce dukkanin abin da Allah yake so ya yarda da shi, aiki ne, magana ce, taɓo ya ce ko ta zahiri ce, to ita ce ibada. Wannan shi ne addini ka cokan, kuma shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki aiko manzanni gaba ɗayansu saboda shi. Ya ce annal ibadata lillahi hiya alghayatul mahbuba, ita ce gaya, ita ce matuƙa abin da ake so ka kai gare shi, wanda Allah yake buƙata. Wal mardiyata lahu, ita ce gayar da Allah ya yarda da ita. Allati khalaqal khalqa laha, wacce ya halittu saboda ita. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, ban halicci mutane ba, wa ma khalaqtul jinna, ban halicci aljannu ba da mutane sai domin su bauta min. Anan malamai suna ta maganar akan lam da Allah ya ce liya'budun, hal hiya lamul ghaya aw lamut ta'lil. Allah yana nufin yayi halittun nan saboda su zama masu bauta. In yayi halittu dan su zama masu bauta, ai muna ga wanda ba bautar suke yi ba. Akwai kafirai wanda su ba sa bautawa Allah, akwai kasirai waɗanda suke yara ƙanana jarirai da wanda ba su yi wayo ba a tsuba ruwansu don bauta. Akwai mahaukata wanda ba sa yin bauta, to shin abinda Allah yake so ɗin ne ya ƙiwa? Ka ce Bature ya yi wannan bankan don ta ba da iska, sai aka kunna sai ta ƙi ba da iska. Waye ya fil Bature shi don wannan ya yi ta? To in ka ce lamu ta'lil kana nufin don wannan ne, to amma ga wasu kuma ba sa yi, to ya za ka yi da wannan ma'ana? Kuma Allah yana cewa walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi ila akhir al-aya, kaga ana ya nuna akwai waɗanda halitta su gaba ɗaya don jahannama aka yi ta cikin mutane da aljannu. Kaga ashe su ba ma maganar ana tansu bauta Allah, dan za su bauta Allah ba za su zama jahannamin ba. Kuma nan ya ce illa li ya'budu, to yasa wannan malamai suka yi ta kokarin fito da ma'anar aya domin ta dace da abin. Wasu suka ce ay min al-amil ladhi urida bihi al-khusus, akwai aya ko nassi na alqur'ani ko na hadisi da zai zo da sifa ta gamewa, amma ana nufin wani abu, wani tsirari daga ciki, ba duka ba, ba duka ba. Yanzu ka dauki fadar Allah da yake cewa alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. An-nas na farko, alladhina qala lahumun nas, mutun daye ne a tsira zaka gani, mutum ɗaya ne ko mutane biyu a wani ƙaulin suka zo suka gaya wa musulmi cewa ga Qurayshawa nan sun haɗa gangami na mayaka saboda su yaƙe ku, kuji tsoransu. An turo su don su sa razana da tsorata a zukatan musulmi, wannan a yaƙin Ahzab, Ghazwatul Ahzab, yaƙin Gwalalo, Ghazwatul Khandaq. A wannan lokacin Qurayshawa sun yi dandazo na jama'a, sun haɗo mutane Qurayshawa da ƙabilun Larabawa da suke makotaka da su, duk wanda zai bayar da gudunmawa a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan lokacin. Sun yi da fifi sun durka ko Madina. To a wannan lokacin suka turo waɗanda za su jefa tsoro a cikin zukatan musulmi domin su karaya a ci su da yaƙi, kamar yadda Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. To anan annasu in ka koma tarihi sai ga ana fadar mutum ɗaya ne ko biyu, amma an so da sigar da siga ta jam'i kuma mai gamewa annas alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum annas kuma ta biyo ai Quraisha ne da wadanda suke tare da su, ba kowa da kowa mutanen duniya ba. Saboda haka sai malamai su ce wannan min al'am alladhi urida bihi al-khusus, al'am alladhi urida bihi al-khusus. Saboda haka anan ma da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa, yana nufin mu'minai, mu'minai daga cikin su Allah ya halicce su don su yi bauta. Saboda haka waɗanda ba su bauta wa Allah ba ba su cika ayar ba. Suka ce kuma ya tabbata a musnad na Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa yayin da Allah ya halicci Adam, akhraja min dhahrihi al-khalqa fa qala ha'ula'i li jahannama fa ha'ula'i lil jannati fala ubali, wa akhraja al-khalqa wa qala ha'ula'i li jahannama fala ubali. Lokacin da Allah ya halicci Adam, ya fitar daga tsatsansa wasu jama'a na halitta, ya ce waɗannan duk aljanna za su, ba zan damu ba. Ya fitar da wasu kuma daga tsatsan Adam, ya ce waɗannan kuma duk 'yan wuta ne. Har sahabai suka ce fa alamal amalu ya Rasulullah, to haka ne mu tun da an riga an karkasa mu tun can daman muna nan cikin kasan da muke, to dan menene kuma za mu yi ta wahala? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu ala muwafaqatil qadar, ai in ka gaba ka aikin to shine kana can, kana aikin in kana nan to za ka kana aikin. Saboda haka in haka ne kamar yadda Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ya raba mu'askar guda biyu, akwai yan aljanna akwai yan dabar wuta. Kaga kenan ya nuna ba duka mutane ne aka halicce su dan bautar ba, wasu daman dan jahannama, kamar yadda Allah ya ce wala qazara'na li jahannama, yayi musu halitta ne, ya halicce su ne dan jahannama. Wasu suka ce a alamul ghaya ce, wannan ba alamul ta'lil bace, don haka baya buƙatar takhsisi, baya buƙatar ka kebance. Wasu suka ce su ake nufi ba wasu ba, alamul ghaya ce, wannan ita ce gayar da ta sa Allah ya halicce su saboda ita, ita ce yake so, ita ce abinda malamai suke kira al-iradatu shar'iyya, al-iradatu shar'iyya, wani abu da Allah yake nufi ya dace da shari'a. al'irada ta shari'a kad tujad wa kad tatakhalla a iya samunta a iya kuma rasata saboda haka kamar kace ka fere na sayi wannan alƙalamin ne dan rubutu dole ne kai rubutun ba dole bane ya iya bacewa a iya sacewa wannan magana taka kuma tana nan gaskiya ce ba ƙarya kai ba na sayi wannan alƙalamin dan in yi rubutu a iya samun ka kai rubutun ya iya faduwa daga hannunka ya iya lalacewa kafin kai rubutun kuma magana ka ta farko tana nan gaskiya ba ƙarya kai ba saboda haka samuwar gayar wannan ba tilas bace ta iya samuwa tare da muminai wanda suka miƙa wuya ga Allah a iya rasa ta kuma a gurin waɗanda ba su miƙa wuya ga Allah ba wannan ita ce ake kira al-iradal kauniyya Ibn Taymiyyah zai zo magana akan su a cikin wannan littafin za mu ga yadda ya kokarin ya gaya mana cewa a cikin wasu sufaye akwai wanda suka makalkale wa iradal kauniyya suka saki al-iradal shar'iyya za mu ga yadda ya magana akan su to saboda haka وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللام للغاية شيء يسأل ابن تيمية أن العبادة لله هي الغاية المحبوب وقسي أنفع عندك كلمة غاية سوراك آية تنا نن تاقن شكوة دقوة تنا نفهم قوة دقوة ألا يايش دن يبوتا مسا يا ينبوتر يا كما إن ينبوتر تو كما ألا يتانا دي جدن وان دي يبوتا دا كما جدن وان دي ينبوتر وسكما سكتي أي al-ibada akwai wanda yake bawon Allah bi ma'ana abid akwai wanda yake bawon Allah bi ma'ana mu'abbad akwai wanda bawon Allah ne mai miƙa wuya ta hanyar yana so yana jin dadi ya miƙa wuya yayin aikin da Allah yake so akwai kuma wanda yake miƙa wuya ko ya so yayi abinda Allah ya tsara ko baya so ma'ana in yaki bin irada shar'iyya to dole zai bi iradal kauniyya in ya ki bin abinda Allah yake so na shari'a dole ne ya bi abinda Allah yake so na tsare-tsaren rayuwa dole ya bacci ko ya so dole ya buƙaci ci ya buƙaci sha ya buƙaci hutu dole ya rashin lafiya dole ya ji gajiya duk wannan abubuwa ne da Allah ya tsara rayuwa a kansu haka yake so ka kasance kuma dole ka kasance shine ma'anar walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un wannan shine ma'anar abinda yake sama da ƙasa gaba daya da Allah suke miƙa wuya sun ki ko sun so saboda haka akwai al-iradal kauniyya da dole kafiri sai ya miƙa wuya ga ita ba wani kafiri da zai ce shi saboda tibirewa da tirjiya game da tsarin ubangiji shi yanzu ba zai tafi da kafafuwansa ba shi yanzu da hannu zai dinga tafiya shi billahi allazi ba zai bi wannan tsarin ba duk yadda ya kai ga yassa da kafafuwa zai tafiya don haka Allah ya so yayi tafiya akan kafafuwa shi yasa da aka je lahira sai Allah ya juyar da su kuma su yi tafiya afa man yamshi mukibban ala wajhi ada man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim to wasu kace ubudiyya da Allah yake magana akan irin wannan ci shi ko ya so dole ya bi tsarin Allah dole halittar da Allah ya masa yayi kunne dan ya ji bai isa ya canza musu akala su koma gani ba gani ya koma ji inda ya halitta dan ya ci abinci ya koma gurin shaka ba gurin cin abinci ba yayi amfani maimakon da hakoransa wajen tauna abinci ya shiga cikin sai ya amfani da akai fassa ba sai wannan canje ba to wasu suka ce haka ayat take nufi Ibn Abbas yana daga cikin waɗanda suka fassara ayar da wannan ma'ana a riwayar Ali ibn Talha kamar da cikin tafsirin Tabari wannan shine ikhtiyarin Tabari wasu suka ce abinda Allah yake nufi illa liya'budun illa li'amuruhum bi ibadati wato na halicci mutane da aljannu dan in ce ku bauta mu dan in umarce su da bauta kaga wannan yana daidai da fadar Allah wama umiru illa liya'budu ilahan wahida wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din saboda haka ibadar ubangiji ita ce gaya ta halitta gaba daya an gabatar da ambaton aljanu kafin mutane saboda kasancewar aljanu su ne farkon abinda Allah ya halitta kafin ya halicci dan adam saboda aka gabatar da alamul jin ala alamil insi aka ambace su wasu suka ce to ina mala'iku su ba a halicce su dan bautar ba ba a ambace su ba wasu suka ce to ai ba a ambace su ba saboda wannan alqur'ani an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne zuwa ga al-insi wal-jinni banda mala'ika wasu kace a'a kun san akwai wannan rigingimin tsakanin malamai, wanda yana cikin mulahil ilm. Akwai ilimi malamai suna kasa shi kaso biyu, akwai ilimin da yake wato shine uqadul ilm, abinda ake bukata ka sani ka iya warware shi, saboda bukatuwar ka ta yau da gobe ta rayuwar addini tana da karfi a kansa. Akwai mulahul ilm, kamar bayan an ci an koshi a sha kayan marmari, to bayan an koshi ne ake neman kayan marmari a yaba a barba, lemun zaki da sauransu, kana jin yunwa ba za ka fara kusantar mai ayaba ba, mai dan wake za ka nema, ko wake da shinkafa in ka koshi ne, to sai kuma ka shiga neman ayaba da abarba da waye da waye. To wannan shine mulahul ilm. In ka ga malamai an koma ana ta rigingimu akan su mala'iku din nan, Allah annabi an aiko su gurin annabi ko ba aiko su ba, su ka waye kaza kaza, to duk irin waɗannan abubuwa kanana kanana sai an koshi da ilimi ake fada cikin su. Irin su ne wasu malamai suke fassara fadar Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada, wasu suka ce ziyada din nan da Allah ya fada shine malamai a ranar gobe kiyama, irin waɗannan kananan masaloli da suka yi ta tafka musu a kansu Allah ya warware musu su sai su ji dadi. To amma tafsiri sahihi shine wa ziyada shine ganin Ubangiji ranar gobe kiyama. Wa ma khalaqtul jinna, wasu suka ce aljinna annan mala'iku sun shiga, domin kalmar jin tana nufin alistitar, wato boyewa boyewa, su ma suna cikin boyayyen halittu, saboda haka sun shiga karkashin waɗanda Allah ya ambata a kalmar jin. Wal insa illa liya'budu wa biha arsala jami'ar rusul, da wannan aya ne, da wannan ibada ne Allah ya aiko dukkanin manzanni, duk manzannin da Allah ya aiko ya aiko su domin tabbatar da al'ubudiyya, tabbatar da kalmar la ilaha illallah a doran kasa. كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, wannan kalma annabi nuhu ya fade ta, hud ya fade ta, salih ya fade ta, shuaib ya fade ta, da sauransu duk sun fadawa mutanen su, kamar yanda yake cikin alqur'ani wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayr, wa ila samud akahum saliha qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayr, wa ila madyan akahum shuaiba qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayr. Kalma daya ce suke ta maimaitawa wanda ita ce ubudiyya, ashe wannan ibada ita ce gaba daya abinda Allah ya aiko manzanni saboda ita. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ttaghut, kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo, kuma abinda manzannin suke fada ku bautawa Allah ku nisanci tagut, duk wani abinda ake bautawa ba Allah ba. Fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala, daga cikin mutanen da Allah ya aika manzannin nan akwai wanda Allah ya shiryar suka kama kalmar ibada din nan ta la ilaha illallah da gaskiya, akwai kuma wadanda kalmar ubangiji ta bata ta gaskata akan su. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mun yi masa wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni, don haka ku bautata min. Allah ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu, wana al'umma ce ta ku guda daya kuma ni ne ubangijin ku, don haka ni za ku bautatawa. Haka nan a wata aya yake cewa ya ayyuhar rusul qulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu, ya ku wadannan manzanni ku ci daga dadadan abubuwa na halal, sannan kuma ku yi aiki na kwarai, inna bima ta'maluna alim, duk aikin da kuke yi na sani. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, kuma wannan al'umma ta ku al'umma ce daya, kuma ni ne ubangijin ku, ku ji tsoro na. Kuma Allah ya sanya ibada, waja'ala zalika laziman li rasuli ila al-maut, Allah ya sanya ibada ta zama ita ce za ta lazimci manzansa har zuwa mutuwa. Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, al-yaqin anan ana nufin mutuwa, ka bautata ubangijinka har mutuwa ta zo maka. Kuma da wannan Allah ya sifanta mala'iku da annabawa, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, Allah ya sifanta mala'iku da kasancewar su a wajen ubangiji ba sa girman kai game da ibadarsa, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, ba sa yankewa a kowane lokaci cikin da'a suke, yusabbihuna al-laila dare da rana tasbihi suke, la yafturuna ba sa yankewa, ba sa samun gajiya. Allah ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi, su wadannan mala'iku da suke wajen ubangijinka ba sa girman kai gabarin bautata masa, wa yusabbihunahu kuma tasbihi suke ga ubangiji, walahu yasjuduna kuma gare suke sujjada. Allah ya zargi masu girman kai gabarin bautata masa yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku wanda suke girman kai game da bautata min dan ya tabbatar maka da cewa addu'a da mutun yake ibada ce sai ya fara kalmar ud'uni kuma daga baya sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati wanda yake girman kai ba zai addu'a ba sai dai ya ba malamai kudi su yi masa ko ya tura wasu maka ko haji su yi masa to wannan girman kai ne gabarin ibada ga ubangiji Allah ya zargi wannan kuma ina mamaki da fahimtar wasu mutane wasu suna fahimtar in dai ka je maka to za a karba addu'arka kuma kai addu'a a cikin harami na Madina ko kai addu'a a cikin harami na Makka yafi akan kai ta anan cikin garin Kano a kasuwa ko a gidanka ban san inda aka samu wannan fahimtar ba ban san inda aka samu fahimtar addu'a ake ana karbar ta ne a can ba a karbata inda kake Allah da yake cewa ad'uni ba tunda duniyar musulmi yake ba kowa ne zai je can in an tsakaita abun a can kaga an hajjara wasi'i abinda yake wasi'i da fadi ka kunta tashi mutum nawa ne yake zuwa can cikin ka san musulmi da ake da su a duniya mutum nawa ne sannan babu wani nassi da yace addu'ar ka a harami tafi addu'ar ka a gidanka ban sani ba wani ya taba karantarwa ko ya karanta ko a karantar da shi to akwai nassi da yake cewa addu'a a cikin harami tafi karbuwa akan addu'a a gidanka a nan cikin Kano a gadan kaya ni dai ban sani ba kuma akwai wanda ya sani to ya kare ni babu saboda haka addu'a duk inda kake abinda take nema ka cika sharuddanta ka cika sharuddanta in ka cika sharuddan addu'a kana da nassin ne to wannan da ifi ne da Allah kakka ba kakka ba ta lokacin ka ce kakka manta mu cikin addu'ar ka ko a aikin haji akwai gurare kamar tsayuwar Arafa akwai tsayuwar Arafa da Allah yake karba addu'ar bayan sa a wannan guri akwai mash'arul haram inda annabi ya addu'a Allah yake karba addu'ar bayan sa a wannan guri wanda ya tsaya tsayuwar Arafa ana yi masa fata amma ba nassi da yazo akan harami na Makka ko na Madina ai ba haji ba sau da yake a shekara ba amma mazuwa umara da azumi yanzu kanta sallar tarawihi a nan masallacin ko a harami maganar wane wace ta fi lada ko kun san akwai jahiliya ba fa wani magana ba ce kat cewa wanda ya je harami ya tarawihi ya fi wanda ya yi ta a wannan masallaci annabi cewa yi salatun fi masjidi hadha afdalu min salati fi ma siwahu illa al-masjidil haram kai salla a masallacin wan a masallaci na wannan yafi kai a wani masallaci in ba masallacin wanda yake na Makka ba sai kuma yace afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallar mutum a gidansa tafi lada in ba ta farilla ce ba a gidansa sawa'un a Madina yake ko a wajen Madina yake ba wai kawai wanda yake cikin Madina ba a'a duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen su ai ba a cikin masallacin annabi suke yace su yi sallar nafila a cikin gidansu yafi su zo su yi sallah a masallacin sa shi yasa Imam Malik yake fifita tarawihi a gida akan yin ta a masallaci saboda haka shi a Madina yake amma a gidansa yake sallah saboda haka falalar sallah ta nafila a gida tafi yin ta a masallaci ana cewa mustahabbi ne mutumin da ba zai iya qiyamul layl a gida ba yazo masallaci don kai sarai wa kansa duka lada amma in kai mahaddaci ne zaka iya sauka alqur'ani a cikin watan ko ka karanta mafi yawan sa ko ka karanta wani bangare nashi a cikin sallah zaka iya qiyamul layl a gidanka to kai a gidanka yafi lada wannan ita ce sunna saboda haka wanda yayi a gidansa anan da wanda ya tafi wani masallaci yayi in aka dau hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai fi goyen baya afdalu salatil mar'i bai kebance masallacin sa ba farkon ma wanda yake yi wa magana sune masu sallah a masallacin nasa sune sahabbai yace su yi a gida tafi lada akan su yi abin nan saboda haka wani lokaci kawai yayi ne dabin dan da kula abinda ba ya da tushe a sunna an rududu a kansa, amma mai tushe a sunna kuma ba a cika kula da shi ba. Saboda haka rahamar Ubangiji tana da fadi, inda zaka cika sharuɗan addu'a kana cikin ɗakinka, a kana ma can ƙasa inyamurai inda ba musulmi can cikinsu a cikin kurminsu, sai kai addu'a a karɓa kana cikin rauda, kuma in baka cika sharuɗan addu'a ba sai kai a karɓa. Shi abin yana koma ne ga mai yin addu'a da sharuɗan addu'a da aka saka, ba wai maganar zuwa maka bane, duk dan fara ce.
Wa fi hadha al-qadr kifaya, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barama amsa wasu daga cikin tambayoyin ƴan uwa a gurguje kafin a tayar da sallah. Wani yana tabbaya ya ce wai tsakanin Ibn Taymiya da Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa ya riga zuwa kuma ya riga mutuwa.
To ai ba bai san su bane, ko dai yana jin sunan amma bai san a ina su a wannan lokaci suka rayu ba, wannan ba abu mamaki bane. Akwai wanda in aka ce Bukhari sai ce radiyallahu anhu, wa yana da sahabi ne tare da bazai. To kaga saboda ya san Bukhari amma bai san a ina yake ba. Ibn Taymiya kamar yadda muka faɗa an haife shi shekarar hijira tana 661, ya rasu tana shekarar hijira tana 728, wato a farkon ƙarni na 8, yanzu a ƙarni na 15. Saura ka lissafin shekarun da suke tsakaninmu da shi wajen shekara 700. Albani kuma an kwanan nan ne ana ta sai da kasa suka su yana nan, ka ta waje kasa Ibn Taymiya. Albani ina jin ya rasu shekarar hijira tana 1420 ko da 20 ne ko. Saboda haka kaga ba a jima da yawa ba, an haife shi a 1914, sannan kuma ya kara cewa wai da Albani da Samir Zuhairi wanda ya yi taqiqin bulughul maram, ina jin yake nufi na hannunsa. To ai Zuhairi almajirin Albani ne, dan yana cewa ya riga zuwa ya riga mutuwa. Shi Zuhairi yana nan da ransa, Samir Zuhairi yana nan da ransa a Riyadh da yake, matashi ne ba wai wani ba tsoho bane, takila ma ka girme shi kai mai tabbir. Sannan kuma wani yake cewa wai wannan littafi ne shi Ibn Taymiya rubuta a Usulul Fiqh, ba wani littafi guda ɗaya da Ibn Taymiya ya rubuta a Usulul Fiqh, amma ya maganganu akan usul. In ka dai Majmu'ul Fatawa za ka ga a mujalladin da aka ware kawai kan usul ne, akwai wani malami a Masar da ya tattara maganganunsa a usul, ya rubuta su a cikin sifili guda biyu, Usulul Fiqh inda Sheikh al-Islam Ibn Taymiya a cikin sifili guda biyu. Saboda haka an tattara maganganunsa ne, amma bai wani littafi kwaya ɗaya sunan shi usul ba. Wani kuma ya ce me yasa ƴan bid'a suke kin Sheikh al-Islam Ibn Taymiya, suke cewa yana rashin nadabi ga manzon Allah, kuma yana faɗin munanan maganganu ga Sayyidina Ali da Khadija wai a cikin littafin sa Minhajus Sunnah an-Nabawiyyah. To ga wanda ya san tarihin Ibn Taymiya ai dole dan bid'a yake shi, ina ga ai ba abin mamaki bane, kai ma dan bid'a ai ba ya san ka, indai kana tare da mu a sunna ai dan bid'a ba ya san ka, kaga duk da bai bana jin kai kai fafutukar da ta kai ta Ibn Taymiya. To kana karanta littafin Ibn Taymiya kana karantar da shi ai dole hakika, saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke kin shi, kuma duk wanda ake kida ma za a yi ta kokarin a fado laifin sa, ko yayi ko bai ba, a kago masa koda ba a samu laifin ba, kuma cewa Minhajus Sunnah yana cin zarafin Sayyidina Ali, wannan duk magana ce ta ƴan Shi'a ma, ba ma magana ce ta wanda shi ba ya jingina kansa ga Shi'a ba, magana ce ta ƴan Shi'a, domin Ibn Taymiya a cikin Minhajus Sunnah ya amfani da wani salo wajen yi wa ƴan Shi'a abin nan ilzami. Akwai abin da malamai suke kira ilzamul qasmi bil hujja, ilzamul qasmi bi lazimi qawlihi, a cikin lokacin da kake jayayya da wani to kana kokarin ka kawo masa munin lazimin maganarsa, sai to in kana fadar haka fa kenan maganar ka tana nuna kaza da kaza, ko da bai furicin sa bane, to duk sanda suka yi kokarin su ci mutuncin sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar, kamar misali su ce sayyidina Abubakar an tambaye shi tafsirin wa abba yace bai sani ba, kaga ashe ma bai da ilimi, to sai ya ce musu to ai sayyidina Ali da kuka ce shine ilimi ilimin shi ma an tambaye shi kaza da kaza ce bai sani ba, ce ai sayyidina Abubakar yayi kaza yayi kaza, ce to ai sayyidina Ali ma ai shi ma yayi, wane ya zubar da jini a abin nan, ai lokacin sayyidina Ali an yaki an zubar da jini, to irin wannan ne, in wannan zai zama suka ga wannan to sai ka soki sayyidina Ali ma, shine abin da yake cewa, to sai su ai ya ci mutuncin sayyidina Ali ya ce bai da ilimi, to duk wanda ya karanta minhajus sunna zai ga wannan yana musu ilzami, yana musu ilzami da maganganun su, to in kun ce abu kaza akan wani da wani to ai a tarihin sayyidina Ali shi ma an samu irin wannan a cikin tarihin sa, me zaka ce to aura ka ba wai cin mutuncin sa yake ba. Wani kuma ya ce wai shi wannan Ibnu Taymiyyah wani hanyoyi ya bi har yayi ilimi ya zama yana da ilimi fada cikin fanni daban-daban, ya ce shi ma saboda shi kansa insha Allahu, in ji shi mai tambaya ya ce shi ma ni ma zan dan yi kokari in gana kwatanta, sai dai ni kwakwalwata ba ta hadda ba ce a taya mu da addu'a, to ai kaga ba za ka kwatanta din ba, sai ka hakura ba za ka rike mutu ya za ka kwatanta da me za ka kwatanta to, sai ka hakura ya yi ilimi ta hanyar hakuri da jajircewa da nemansa ta hannun waɗanda suka san ilimin, ya bata rayuwarsa ba akan abubuwan da ya san ba za su tabbatar masa da wani abu ba, saboda tun yana yaro karatu yake har ya girma cikin karatu yake, in zai yi tafsiri yakan ce a wani lokaci akan aya ɗaya na kan karanta littafin tafsiri 100 saboda in gano me aka faɗa akan wata aya 100, wani lokaci yakan ce 100 duk sai karance ga ba wanda ya fasara ayar daidai, saboda haka sai faɗe sujjada ya zada yana kuka yana tazallul ga Ubangiji yana Allahumma ya muallima Ibrahima allimni wa ya mufahima Sulaimana fahimni, ya Allah da ka koyar da annabi Ibrahim ni ma ka bani wannan, ya Allah da ka bawa Sulaiman annabi Sulaiman fahimta ni ma ka bani, saboda haka ta haka zaka samu ilimin karanta aya littafi 100. To wani kuma yana tambaya game da hadisin ya sariyatul jabal hadisin lokacin da Umar ibn al-Khattab ya tura wata hadisi ne sahihi, ya tura wata yar runduna wata sariya ta fita yaki cikin garin Sham, to yana cikin huduba sai kawai aka ji yana cewa ya sariyatul jabal, sariya shi sunan komandan yakin ne, yana kiran sunan shi yana cewa kabi nahiyar dutse inda dutsen yake, wato ka ja runduna ku koma bangaren da dutse yake, su kuma a can a wani lokacin suke jin wani sauti, saboda haka fanhazu ila aljabal fantasaw, to saboda haka suka zo suke gaya wa sayyidina Umar cewa ai ga abin da suka ji an kusacin su da yaki, sai suka ji ana gaya musu cewa su koma ta bayan dutse, koma ta jikin dutse, da suka koma ta wannan dutsen suka yi nasara, to wannan yana daga cikin karamomi mu ahlus sunna, ai mai yadda da karama ko mai dade ta ba, sai dai kawai yaddan mu ce da karama ce a gurin mu ba irin ta dan bid'a ba, shi dan bid'a baya bambance tsakanin istidraji da karama, shi dai inda aka samu khariqul ada to karama ce, ko da kowa mai yin wannan abun yafi kowa tsiya, to mu a gurin mu karama tana samuwa ne a gurin mutum mumini da aka san shi da tsoron Allah, aka san shi da tsoron Allah, kuma wani lokacin karaman ma za ta zo ba tare da ya sani ba, Allah ya kinsawa sayyidina Umar wannan shu'uri, kawai ya faɗi maganar shi kansa ba ya da tabbas, sai da aka zo aka yi masa, ba wai kashafi bane kamar yadda suke cewa kashafi aka kamar bidiyo kawai ya hango su ga su can, a shu'uri kawai yayi sai ya yi maganar, kuma irin wannan tana kasancewa a cikin mutane ma'adiyun, kawai kana zaune sai ka ji cikin ka ya mutu, karasa me yake damun ka sai ka je sai a ga maka ai wani naka ne ana samun wannan shikenan sai ka ci haba ai ni ma na waliyi ne domin ai na ji ni ma in ba waliyi ba za a yi abin nan to kaga irin wannan ne shuuri ne saboda haka ba wai wani abu ne da za a danganta shi da ilimin gaibi ba a ce ai sayyidina Umar ya san gaibi baya cikin wannan babu alaikum salam Allah ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa dan kana jin kai mai tsoron Allah ne bai kamata kana ga mutu ai ne mai tsoron Allah ne in kai haka ka zama mara tsoron Allah dan ya ce shi ya fi sanin waye yake tsoron sa dan haka ku tsarkake kawunan ku ya dai sifanta waliyai da cewa alladhina amanu wa kanu yattaqun saboda haka duk wanda yake da wannan sifa ta imani da takawa yana cikin waliyan Allah kuma wannan walittaka da Allah yake ba wa mu'minai hawa ce gurgudan takawarka da imanin ka gurgudan walittakarka da imani ya tafadal kamar yadda takawar ma ta tafadal saboda haka gurgudan tafadulinka wani yana kimma wani yana can kasa ko akwai gurgudan abin da Allah ya bashi amma baka zakka kanka cikin jama'a kana cewa kai mai tsoron Allah ne kai mai tsoron Allah ne in kai haka ne ka zama ba mai tsoron Allah ba ya ce shi ba a tsoron Allah ya kamar ka to ya za ka sa kanka ce kuma a wace munasaba yake gaya maka ai akwai wani lokaci wani mutum yakan faɗi akasi don a fahimci shi wani ne kuma ai ba daidai bane kuma kai ka ganin ga mutane fa zan yi mu'amala da ku amma fa ku sani fa ni ba na tsoron Allah yoyi kai tsarkake kansa wannan ba tawali'u bane wannan ba tawali'u bane dan me ne zai dinga cewa shi ba tsoron Allah ai kamar yazo ce ni fa ba na san manzo Allah ni fa ba na san Allah duk dai ne tunda ba za ka fito kana tinkaho kana takamar cewa ni ne nake san manzo Allah ni ne nake san Allah wannan dai a cikin taskiyatun nan to haka nan goma zaka fito kana cewa ni ne bana san manzo Allah ni ne wai ka a ce kana tsarkake kanka shi ma ai kuskure ne kuma haka kabar abin a zuciya kabar abin tsakaninka da Ubangiji wallahi ban taba gani shi in kace zaka yi ta karanta kowa ya rubuta kamar yanda masoyan nasa suke da yawa haka makiyan nasa ka gane duk wani dan bid'a ba wanda ya tsone masa ido irin akwai wanda suka kafirta shi ma shi wanda ai ya tsaya akan kurakurai shi wanda yace akhta ibnu taymiya to kowa ma ai zaka yi cewa akhta insa akwai wanda baya da kuskure kullum na adama khata sai kowa yana da kuskure dan ya ce kuskure ibnu taymiya ai ba wani abu ne sabo ya kawo shi ma ibnu taymiya a tarifu li nafsi bil khata shi dan adam ne yana yin kuskure yana yin daidai akwai wasu masail da zamu karanta mu kan mu ce ba ma tare da ibnu taymiya anan dan muna ganin yayi kuskure a ciki sai ka bai zo da wani jadid ba to amma akwai wanda ya kafirta shi akwai wanda ya rubutu yace duk ma wanda ya kira Ibn Taymiyyah da Sheikhul Islam kafiri ne akwai wanda ana kiran shi Alauddin al-Bukhari al-Hanafi mutaakhir ne cikin karni ko na 11 ma yazo amma ɗan bid'a suna tadlisi sai su ce Bukhari ma ya kafirta Ibn Taymiyyah to kaga mai karamin ilimi sai ce kai lalle Ibn Taymiyyah nan a karamin tintiri bai kai Bukhari ma tare da cewa Bukhari tsakanin da Ibn Taymiyyah zamani nawa Bukhari da ya rayu a zamanin a karni na 3 Ibn Taymiyyah da ya rayu a karni na 7 zuwa na 8 a tsakanin sa akwai mafawis to wani dan bid'a ne ba Hanafi sunan shi Alauddin al-Bukhari tunda Bukhara din sunan gari ne ai saboda ka duk wanda ya fito daga wannan garin ma zaka ce masa Bukhari in ya ga dama zai rubuta wani a jikin sunan sa ba wanda zai kareta shi amma da ya ƙara bayani kuma zaka san waye to shine yace duk wanda ya ce wa Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam kafiri shine wani malami Ibn Nasiruddin al-Dimashqi ya rubuta littafi Ar-Raddul Wafir ala man za'ama anna man samma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anna man samma Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam kafir yana raddi ga Alauddin al-Bukhari kamar Ibn Hajar wannan suna na Ibn Hajar mutane uku ne dukkanin su ana ce musu Ibnu Hajar, sai dai dan karin da za a gaban sunan shi zai tantance maka wannan aina yake, wannan aina yake mai aqidar, wannan ina sa gaba. Akwai Ibnu Hajar Al-Haythami bisa, wannan shine babban su malamin hadisi ne da tsatsi. Akwai Ibnu Hajar Al-Asqalani, almajirin wannan na farko ne, shi ma Ibnu Hajar ne, sai dai shi Al-Asqalani shi ma wannan malamin hadisi ne da tsatsi ahlus sunna. Akwai Ibnu Hajar Al-Haythami bitta Al-Makki, wannan shine ba na tsatsan ba, shine sufin. To shi wannan shi ma yana kafirta Ibnu Taymiya, yana kafirta. Akwai littafin sa Al-Fatawa Al-Hadithiyya, a ciki kafirta Ibnu Taymiya ke, kuma in kaje yana tsine masa, kamar yana tsine shedan Iblis la'anahullahu, kai yadda yake tsine masa billahi allazi ba tsine Iblis haka. Tsinuwa zindiki mal'uni waye waye waye, amma fa banda tsino kuma ba abin da yake iya faɗa. To wannan Ibnu Hajar din, in suka zo littafai yan bid'a na kurkusa su kuma, sai su ce Ibnu Hajar ma ga abin da yake cewa akan Ibnu Taymiya, ya ce masa tsinanne la'ananne zindiki. To kai sai ka ɗauka Ibnu Hajar mai bulughul maram, wanda yake malami ne na ahlus sunna na hadisi ko mai fathul bari, alhalin wannan Ibnu Hajar din, wannan na baya-bayan Al-Makki, shine wannan ya tafka wannan tsiyar. Saboda haka bambance sunaye da sanin kowa a ina yake shi zai taimaka maka, ba za a rubuta ka ba. Sunaye suna kama, akwai Sani Umar, akwai Umar Sani, wani yana ɗaukan su abu ɗaya ne, sai wani ya yi magana cikin ɗayan biyu sai a zo a ce ka ce kaza, an baci ka yi bid'a ka ce kaza. Allah ya sauke. To ai mu bari haka.